jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro barkanmu da sabon shirin ciki da gaskiya da kan bukadin waɗanda aka zalunta. Yaƙi na cin hanci da rashawa bin haƙƙin marayu ma'aikatan da ke aiki da ƴan fansho da dai sauransu. A yau za mu duba batun rushe wata unguwar Fulani da ke kusa da barikin sojoji na Kaduna. Kasance da mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gumel. Shirin na wannan makon zai shiga jihar Kaduna zuwa yankin Jaji, inda hukumar barikin soja da ke yankin ta rushe unguwar da ake kira Bela, wadda ke zama matsugunnin makiyaya na tsawon shekara da shekaru. Ɗaya daga iyaye mata da aka rusa wa gida a yankin Fatima Ibrahim ta ce barikin sojan mata tarar da su a yankin, kuma da jama'arsu aka yi amfani wajen gina ita kanta barikin.
Sunana Fatima Ibrahim, kuma ni ne mai wakiltan Fulanin da suke zaune a Bela, Jaji kenan. To a August an zo an bamu 30 minutes a gidajenmu. Aka ruce mana gidaje duka aka yi kondin gidaje. To da aka yi kondin gidaje mun so mu ji
30 minutes, wani minti 30.
30 kakka ji tsoron magana, 30 komandai ya bamu. Muna zaune a baya akwai dogo, kuma wannan gurin da muke zaune sama da shekara 70 iyayenmu suna nan. Jaji na ya sami gurin, barikokin duka nan suka samu iyayenmu a wajen nan. To sai aka zo aka wayi gari a ruwa sama ruwa ƙasa, ana ta ruwa haka aka ruruce mana gidaje. Me muka yi? An kama ɗankin nafin koko, an kama wani yaje ko informa, aka ce ba ɗaya doka ne daga sama.
Waye ga muku?
Inji komanda, inji sojojin da suka zo gurin kenan. Suka ce doka ne daga sama a rushe wannan gurare, ba a son ganin wani a gurin. To me ina za mu je? Dukan mu a lokacin ba mai dawan da zai kai shi sati 2. Sadda aka yi mana wannan rusau sama da gida 50 aka yi rusau din nan.
Gida kuka gina irin gidaje da ake koko da irin rigakku na Fulani?
A'o, gidaje ne bulo da bulo, kwano ko ina, kowa kwano da komi, wanda ka sani kaman unguwa. Kana daga saman titin Zaria zuwa Kaduna, in ka sa idon ka yamma za ka hangi gidajen mu. Kuma abun da ya riba mu da bariki ai dogo, shi ya riba mu hanyar leruwai, shi ya riba mu hanyar jirgin ƙasa. Bayan na ce to ba a tashi mana wannan shin mutunci, sai da kun muka tsiyashe ba mu da ka ko kaza ba kowa ya mallaka. Duk sadda mutanen nan za su shigo, za su zo da makamansu, tun suna zuwa karfe 10 dare sun zo, suna karfe 9 sun zo, so uku ana shiga mana gida.
Shine nake so in ce me kike nufi da kun tsiyace?
Ba saniya, ba akuya, ba tunkiya, duk mu har ga Allah mu wanda suke zuwa da daddare ba su daukan mana tumaki ayin awaki ba. Mu soja su suka zo suka kwace mana awaki har da kaji.
A tsaya kina nufin ku da ake cewa Fulani suna yin aiki na kidnapping, wato kuma an zo an ibna
duka an ba mu da komi. Yanzu dukan mu a gidajen haya muke, wallahi wasu kwanan nan so uku ana masoyi ne, ba kudin, ba wani sana'a, daga noma sai kiwo, shi muka sani. Kuma ga yaran mu duka matasa, muna da su sama da 50, wata mata daya, wasu biyu, wasu ma ba a yi masu auren ba, duka muna nan da su. Sai aka ce an kore mu a gurin, ba a son ganin mu, an rusa mana gidaje. Ina ake son mu kai matasan mu, yaran mu yan shekara 4-5 makaranta suke yi. To in muka yi nesa da makarantun, ina za mu sa su makaranta? Dan Allah ina tambaya, ina za mu sa su?
Amma yanzu da suka da aka bayar an rusa, ina kuka koma?
Muna cikin Jaji yanzu, dukkan mu muna cikin Jaji. Wasu kuma sun tashi sun yi kudu, gida 5 sun tafi sun yi kudu, suna wajen Abuja.
Ina wasu su ce ko tun asali can akwai yarjejeniya tsakanin ku da rundunar soji cewa idan aiki ya zo za ku tashi ku ba su guri?
A'o, babu, ba yarjejeniyan. Don da da yarjejeniyan ai da iyayenmu sun ba mu tarihi, don duk gine-ginen da aka yi da yayyenmu aka yi kankare duka a barikokin nan da su aka yi kongilan gini.
Kina nufin da ƴan uwanku aka gina bariki?
Ka barikin nan da su aka yi,
barikin gurin ta same ku kenan?
Gurin ta same mu. ko yanzu in muka je ina iya gwada ma kowa makabarta wannan na kakana wannan na tsohon mu wannan duka suna nan yanzu haka atake yin
amma kafin a ba ku minti 30 da kika ce aka rushe kila an dauki wani lokaci suna ga ya muku suna son gurin ba ku tashi ba
ba su taba ba so daya suka kira taro suka ce gurin nan ya aka yi kowa ya mallaki wajen nan mu so daya muka san an kira filani taro so daya ana kiranci taron nan yaje suka dawo na ce ya akai suka ce ba a son a ga wani kiwo a bakin bariki ko saniya ko akwai har ce to ina shanu shanun da duk an sace suka ce to ai su ma an sace masu nasu doka ne daga sama ba a so a ga kiwo ana
binciken da filin ciki da gaskiya gudanar ya nuna cewa sojoji ko cibiyar soja na da hurumin tsarin mallaka duk inda ta gina wata cibiya da tazarwar sassa da ke kewaye da wajen amma takan samu shekaru kafin neman sassan haka kuma akan yi bayani ga waɗanda ke yankunan dan neman inda za su koma kafin a dau matakin fadadawar kasancewa sojoji ba su fiye yin ƙarin haske kan matakan su ba amma shirin ya nemi jin ta bakin shugaban sashen kula da hulɗar soja da fararen hula na rundunar manjo general Marcus Kangi wanda ya ce duk wanda yake da korafi kan wani soja ko rundunar soja ya rubuta ko ya je ofishinsu don kai korafi tare da tabbatar da cewa za a share wa mutum hawaye idan har an gano yana da gaskiya
ni ne major general Marcus Kangi ni ne kuma chief of civil military affairs army na Nigerian army wannan bangare dai na department of civil military affairs din kamar yanda sunna ta tabata civil military affairs wato wannan ofishin department din shine wanda yake interfacing tsakanin sojoji Nigeria da farin hula me nake nufi da wannan wato wurin ne wanda ami inda muke tabbatar da cewa akwai wani abu a tsakanin farin hula da soja wannan department din zai iya shiga tsakani yayi tambaya me ya faru an mun fara me ya faru din to zamu iya mu solve din shi wannan department din abinda ya sa aka kafa shi wato akwai wayansu matsaloli da aka samu a tsakanin sojoji da farin hula shekaru da suka gabata wace irin kalubale ne yake samu da su sune kamar idan dan farin hula ya ga kamar an taka masa right nashi hakinsa kenan ko in ba ya gamace shi ba zai iya kawo rahoto to ina ne zai kai rahoton nan ko wata sashi wanda muna kira civil military legal desk a wannan desk din shine za a kawo karan kuma wannan desk din baya a cikin army headquarters complex ma baya a wannan complex na department din suna nan a waje a Garki area 2 in sun je Garki area 2 na ni office nan yake kuma wayanda suke aiki a wurin ko da suke su sojoji ne ba su sa uniform suna sa farin kaya so that duk wanda yana so ya gansu sai ya zo ba sai ya gansu da uniform ba sai ya shiga ya bada complaint nashi in ya bayar sai a duba kamar yanda na gaya maka a duba ko gaskiya ko ba gaskiya kuma a wannan session din akwai lawyers wayanda za su duba wannan magana
yawa to munzi general Marcus Kangi mutane sukan kai kara idan suka kai kara sai ya zama su ma karshen ta sai a iya rike wanda ma ya kai karan wajen sojoji sai kaga shi ma bai dawo sai mutane suna jin tsoron inda wani abu ya hada su da soja shikenan sai dai ko su bar wa Allah ko su yi ta jin haushi irin wannan ya za'a yi
to wannan dai akan rashin sani ne kamar yanda na gaya maka akwai civil military legal desk a army headquarters a wannan department ne to kowane division na Nigeria army akwai wannan civil military legal desk din kamar muna da division suka yi guda tara a Nigeria army so ko ina ne wannan irin wannan abun ya faru za su iya su kawo kara a wannan civil military legal desk na division din sa a duba musu wannan matsala din
idan mutane suka samu irin wannan matsalar ko wasu ƴan uwansu sun shiga tarkon sojoji sun zalunce su ko sun doke su ko sun kulle su tunda suna jin wannan hirattawa yaya za su yi su samu haƙin su
kaga yanzu muna da number wanda za su iya su kira toll free wato number na 193 ko yaushe kaga soja ya maka abin da bai gamace ka ba ka kira number na 24 hours saka ya bada complaint.
Maimaita mana lambar nan saboda mutane su rike tin sun samu matsala don matsalolin suna nan masu yawan gaske da suke son faɗa muku.
Number din 193 na ce muta. 193 toll free.
Manjo janar Marcus kenan. Yawancin lokuta rundunar soja kan tallafa a farar hula a duk inda take da wata bariki ko cibiya wajen ruwan sha da hanya da ma kafa makarantun soja da yaran fararen hula kan iya shiga samu karatu mai rahusa. Sai ka kasance da mu mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin. Yanzu a madadin wakilin Isa Lawal Ikira, Nasiru Adamu Kaya daga nan birnin Washington DC, ni Sarfil Hashim Gumel ke cewa mu kasance lafiya.